Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kuma da suka hada da radio a amfani sarauniya da niya duka a Nijar. A can kuma shi ta kasar Ghana kuma za a iya jimata Alpha Radio ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Safina Tasada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masararo a yau Juma'a 19 ga watan Janairun shekarar 2018, za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma'al'amuran kirkirar samar da cigaba a cikin al'umma.
Inda yau za mu yi magana akan yadda ya kamata mu koya wa yaran mu ɗabi'ar karance-karancen littattafan adabi. Hakan ta sa muka zakuli wani marubuci a Najeriya. Shin da wa muke magana, sannan yaya kake kallon maganar karance-karance?
Kana magana ne da Ibrahim Shehu, marubuci kuma ɗan jarida daga Najeriya. Karatu ya sauya yanayi ne, ba wai za a yi karatun ba, ya sauya yanayi. Yanzu ya koma karatu na zamani wanda ake yi ne a waya ko a kwamfuta, abinda muke kira wato social media, kafafe na sada zumunta da sauransu. Idan aka ce matasa ba sa karatu ko kadan, to ba a yi la'akari da karatun da suke yi a social media ba. Hatta shi kan shi rubutun yawancin da ya koma social media ɗin.
Za kuma mu ji rahoton wakiliyarmu daga Kaduna na sace wani jaririn wata kurma da aka yi a asibiti.
Yau mun taru nan a cikin bakin ciki saboda abin da ya faru. Akwai ɗaya daga cikinmu wanda Allah benefita da jiba daga ita har mai gidanta, amma kuma Allah ya nufesu da samun karuwa. So ta je asibiti Yusuf ɗan tsoho, ta haihu, tana murna cewa ta samu yaronta, ta haihu lafiya kamar yadda kowace mace take fata da kuma kowane iyali take fata. Amma kuma sai kasance bakin ciki ya biyo baya saboda an ɗauke mata wannan yaro.
To baya ga waɗannan abubuwa kuma za mu tashi da waƙar marigayi da tamamman sha taka tsina kasance mun yi maganar littafinsa da Ibrahim Shemi ya rubuta.
Yanzu bari mu ji tattaunawar da Usman yayi da wani shahararren marubuci daga Najeriya game da adabi da yadda zamu cusa wa yaran mu sanyin karance-karance.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau.
Yawwa, kana magana ne da Ibrahim Shehu, marubuci kuma ɗan jarida daga Najeriya.
Malam Ibrahim, muna magana ne yau akan yanayin karance-karance kamar yadda zaka ga da a yi ta karance-karance. Ko mu nan na baya-baya muna firamare za mu yi ta karanta su magana jari, su ruwan bagaja, su waye littattafan nan. Amma sai ka ga yaran yanzu da yawa ma ba su san littattafan ba. Iyayen ma ba wani karatu suke babare su. Da farko, kai marubuci ne, me ya sa ka fara shimfiɗa mana a game da maganar rubutu kafin mu ɗan ji yaya ka fara rubutun, yaya ake ciki?
Magana ta farko gaskiya ne abin da ka faɗa, yanzu matasanmu ba kowa ba ne yake son yin karatu. Amma kuma sai mu duba mu ce karatu wani iri. Ka yi maganar cewar matasa su karatu ne ke tafai. Haka ne, amma akwai abin da muke so ka yi la'akari da shi. Karatu ya sauya yanayi ne, ba wai za a yi karatun ba, ya sauya yanayi. Yanzu ya koma karatu na zamani wanda ake yi ne a waya ko a kwamfuta, abinda muke kira wato social media, kafafe na sada zumunta da sauransu. Idan aka ce matasa ba sa karatu ko kadan, to ba a yi la'akari da karatun da suke yi a social media ba. Hatta shi kan shi rubutun yawancin da ya koma social media ɗin. Amma in kana maganar tafai ne kaɗai, to za a iya cewa a dole karatu ne tafai, ko da ke cikin malakafan suna sauya yanayi, suna komawa littattafai na cikin kwamfuta da cikin waya.
Wannan masu Nobel masu na
e-books.
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 To misali yanzu kaman littafin da ka rubuta misali na tarihin mamman Shata yawanci zaka ga cewa da yawa za su yi maka kila ba su karanta ba sai dai kila ɗan dattijai da suka san wane ne Shata da sauransu na fi son mu kalle maganar karanta littattafan a zahiri takarda da rubutunta akwai yanda za a yi hakan ya farfado
to gaskiya ne karfin littattafai ya ja baya a karanta shi a takarda kamar yadda ya ja baya a wajen karanta jaridu haka da mujallu ba kamar yadda ake yi a da ba kuma wannan wani abu ne wanda ya shafi kasashe da yawa banda ba Najeriya kaɗai ba ya shafi hatta kana inda suka ci gaba wannan abu ya shafe su to amma shi da abin ya shafe su ya ɗan sha bamban da namu saboda su akwai hanyoyi da ake bi na tabbatar da cewa ana yin karatu waɗanda su ya kamata mu duba mu ga ya za a yi mu ma mu karfafo da namu hanyoyin da za a iya karanta tafai da akwai hanyoyin da ni ke ganin wato za a iya bi na farko shi ne wato daga makarantu inda yara suke zuwa karatu idan ka tuna lokacin da mu muna yara ɗin akwai darussa haka da akwai littafi da ake kawo mana irin su magana jihaji ce sai yanzu ruwan magana a rusu gan da su da sauransu ana saka mana su a cikin manhaja karatu inda malami zai zo yana koyar yana karanta mana yana nuna mana cewa ga wani littafi ga labari mai daɗi wanda yake ɗauke da al'adunmu da sauransu ana karanta mana
har ma a tashi wani kila a aji ya dinga karantawa shi ma
sannan za a tashi ɗalibi a ce shi ma ya karanta sannan kuma za a iya ba da assignment wato a ba da aiki wanda ɗalibi idan ya je gida zai duba littafin shi ya karanta sai da idan ya dawo makaranta za a iya yi masa tambayoyi a kai kuma a yi ɗalibai tambayoyi a kai wannan hanya ce guda ɗaya wato karantawa a makaranta to amma ba ita kaɗai ba ce wata hanyar kuma ita ce mu kanmu iyaye sai mun saka sha'awa a kan a yi karatun yaran namu su yi karatun maimakon misali a ce kullum yaro yana gaban talbijin da kawai yana kallon talbijin sai yana bin wani wasan kwaikwayo na wata drama da ya kalle ta ciya yau ma dole ya ci gaba da kallanta dole ya ci gaba da kallanta to mu iyaye sai mu takaita wa ƴaƴanmu kallon talbijin mu tabbatar da cewa abubuwan da za su kalla ɗin nan wasu abubuwa ne masu amfani wanda mu mun yi da su domin dole sai mu yi musu jagora
sannan su
gani don kallon sai ku fara wani lokaci ne cewa ga wani littafi ka ga yanzu misali bari ba ka misali da ni a matsayina na marubuci ko kuma mutum wanda yake sha'awar ya ga yaran su sun iya ma karatun Hausa ɗin nakan ɗauki littafi na Hausa in je in zo in ba su misali ko kamar magana ya ce ɗin ko wani littafi haka mai kaya wanda ya fito wanda a yi da shi nakan ba yara na in ce wannan littafin ina son a karanta ina zan muku tambayoyi a kai kuma zan ɗebi lokaci ce ina son a karanta littafin nan da domin zuwa lokaci ka ba domin idan baka ɗebi lokaci ba ka ba yaro littafi shi ke nan zai je aji
zai
aji kuma ya fito da kallon ɗaya sa ko ya fito da kallon ɗaya ne zai fita da shi kawai ya fita da shi kana karanta ya ce maka eh ina karantawa to abu ne wanda yake ya muke karatu na manhaja wato karatu na jarabawa kamar na lissafi ko tarihi ko chemistry ko
wani
to shi ma lissafi na adabi sai mun saka sha'awa to sai akai mun tabbatar da cewa suna karantawa da wannan hanyoyi guda da za mu iya tabbatar da cewa idan muka bi su za mu iya farfado da abu sannan akwai hanya ta uku misali akwai kafafen yaɗa labarai misali kamar gidajen rediyo da su jaridu ma da su da filaye na adabi waɗanda idan muka saka yara mu a kai suna sauraro to wannan ma zai taimaka musu kwarai da gaske wurin farfaɗo da ɗabi'a ta karatu da littattafai
yawa to misali zaka ga kamar a nan ƙasar irin da ƙasashen turai da wanda kai kanka ka san haka zaka ga wasu kamar iyaye mafi yawanci fiye da kaso 80 ko 190 na cikin iyaye da suke nan a na turawa da sauransu da wasu ma bakaƙe zaka ga akwai da daddare bedtime stories yawanci kamar ko ni nan nazo kaga daga baya nazo nan amma yara na zaka ji sun ce wani bedtime story za a karanta musu na littafi so zaka ga za a zauna da su ana karanta musu littafin har ma su yi bacci sannan ka lullube su kai tafiyar ka ɗakin ka to wannan abin da suke yi kana ga wata hanya ce ta koya ma yara karatu ko su so abin
gaskiya hanya ce amma ka san deadline ce da masu turawa al'ada ce ba ma sabuwa bace tun tele tun can baya ma da kafa na zamanin da ya yi karani ya da zai kanta da ci sai an yi wanda da dare haka lokacin bacci za a karanta masa wanda daga wannan ne shi ya kanta kamar yadda kamar na wanda yake ni ba mu da wannan al'ada ce a karanta din amma kuma na da al'ada ta tashiya wanda ke a da yayin ya ga ta yi wace za ta zauna ta ba yara labari ne ta yi haka da waƙoƙin da ke ci da komai wanda ke akwai jarusa masu kyau wanda da ba a dawo da wannan al'ada ne mu kai duk da mu yanzu ba mu da kudin zan yana suna karanta mana tafi ne din to ka ji kenan abin da na faɗa cewa iyaye su saka sha'awa a kai sai su mai gurbin so ba din misali uwa za ta yi karanta a yanta littafi wanda ta yi da shi sannan uba ma zai yanzu a yi karanta musu ka ji kenan kamar da na faɗa a wani lokaci da ake tsiga na kallon talabijin domin yanzu wannan bedtime da suke magana bedtime stories shi ne mu ake barin yara su yana su dinga kallon talabijin har lokacin da kin tuna ya wuce wani lokaci ma sai an zuwa an kuma
ka sai an kura an kashe
to kaga me ko a duk suna su kallon talabijin sai a dai wani lokaci daga ciki ya kasance lokaci ne na yin karatu na karatu ta ji kamar da kuma gaskiya shawara ce mai kyau
to yanzu misali a kai yanda kai ka faru rubutunka yawanci na ga rubuce-rubucenka akwai na adabi sosai da kai wanda kuma akwai irin su tarihi kaman wanda naga mutane suna magana anan har wasu suke ce ba tsohon ka bai aiki ba mai aiki kai mai gidanka bane shi ka kira shi ku yi magana kan littafin shata littafin shata me yasa kai tunda saboda na san littafin na san maganar shi na san ka dade a kansa shin me yasa hankalinka maimakon misali kai tsaye irin wannan adabi sai aka tafi kan maganar tarihi akwai fa'ida haka ne
to na farko yawa na farko shine kaga kamar abu ne na sha'awa kuma muna da sha'awa tun muna yara cewa mu karanta littafai na adabi da sauran kalmomi da muke magana da su to kuma idan aka dora yaro akan sha'awar karatu na littafai na adabi da sauran su to kuma adabin na ya wuce abubuwa da yawa sai dai kin shine tarihin mutane waɗanda suke wato dan da wannan kira sai shi kan karaka wato mutane wanda ke cikin tafin ya ga shi
wanda ke kira sa aka
akwai kuma historic figure historic fictional character shine wanda ke cikin tafin
ne tafin
ne akwai kuma historic figure wanda ke kuma su mutane ne
na gaske sun rayu
wadansu wanda suka rayu an san su wadansu ne da ba ganin su wadansu ban taba ganin su ba to kaga tun da ina da sha'awar karanta littafai iri da sauran su har ma na ina sha'awar kuma sanin su wadannan mutane da suka rayu to kuma sai Allah ya sa shi Alhaji Muhammad Shata mutum ne wanda na sani ido da ido kuma mutum ne wanda yayi mu'amala da mahaifina ko mahaifina shi ya tsaya da shi wanda haka kai da a lokacin da ake television a rubuta tarihi na mutane wanda suka yi taka rawa a siyasa ko a harkokin tattalin arziki ni ne na cewa ai ya kamata ma mutane wanda suka bada gudunmawa bangaren adabi misali irin su Muhammad Shata din a yi littafi a kan su in a wancan lokaci abin da zai shi ne yawanci su ake a yi littafi a kan mutum wanda za a yi a kaddamar a samu kuɗi da ke na gaci wannan ya ba da gudunmawa ne ta bangaren kiɗa da waka wanda ke na bangare ne na adabin
gaɗa shi
kuma ya ci da tuta ya kai matsayin da har jami'o'i kamar jami'ar Ahmadu Bello ta ba shi digiri sannan wata jami'o'i kamar a nan UCLA a Los Angeles ta ba kira shi ta ba shi kyauta ta karrama shi da sauran su ya kai matsayin da ya kamata ake shi ma an rubuta
wani abu
littafi a kan rayuwarsa ba wai sai mu a kaddama a samu kuɗi ba a dan a taskace wannan rayuwar wadda yayi waɗanda na tabbatar ɗan baya ko ɗan gaba za a ce wanda dai suke wanda za su zo bayan mu da wanda muke tare da su za su yi sha'awar ya irin rayuwar da
shi kuma
da dalilin da yasa ya waka kaza waka kaza za mu yi ta aka yi ta kuma waye aka yi ta littafin da na jagoranta aka rubuta mai suna Shata ido
Allah
ya taskace duk irin wannan rayuwar ne ba ta shi mai Shata kaɗai din ba a'a har ta da yawa mutanen da yawa ba
haka dan za a san su wane ne dan wanda ma ta yi mu magana sha ta ikon Allah din nan gaba ɗaya ina ga ya maka bata wuce shekara 26 ba ko da 7 tace mun ta karanta kuma ta nuna mun ba yanzu ta karanta shi ba da na tana kuma lokacin da aka kaddamar da shi da sauran su irin haka to amma banda maganan tarihin irin su shata da sauran su akwai wani littafi da na san cewa yayi tashi sosai wanda yana ɗaya daga cikin littattafan da ni dai ba wanda ka rubuta yi mun kamar sa na yar tsana wanda kawai da na kalla sai naga cewa wannan gaba daya yanayin rayuwa da ta gari da ta batanci ko wani abu makamancin haka ta Bahaushe to ga ta an shigo da ita wannan littafin shin me ya ji hankalinka kai kirkiro labarin yar tsana
shi ma dai wato ka san ita da Bahaushe ta shafi bangarori da yawa ne na sana'o'i daban-daban shi littafin da kuma yana bada labari ne akan wato yadda karuwanci yadda ake ainihin karuwanci na Bahaushe na al'ada ba wai na zamani ne da
haka da gajiyancin lokacin da
a'a karuwanci yadda kamuwa suke rayuwar su a da yadda mace ta rubuta ta kama daki ta ba a garin su ba a wani gari daban ga masu neman ta da sauran yadda da ake wannan rayuwar to sai na shigo da abin ta fuskar kirkira inda aka dauki wata aka ba da labarin ta da sauran su kuma ina ganin kusan shi ne littafi na farko cikakke wanda aka yi akan kariyar kuma dalilin da ya sa na yi shi saboda shi ma a taskace wannan abin ne domin in ka lura wanda ya san yadda kariyar suke rayuwar su a da da kuma yadda ake kariyanci yanzu abin ya bambanta yanzu ya zama na zamani a irin wancan ban yanzu ba yarin ya mace ba ba ta bar gidansu ba tana da gidansu amma tana cewa sun ta ana neman ta wanda ba ma lalle bane ya yi ta sani
har ma ta ce zai ka ji ana manyan yara ne haka to bari mu dan shiga wani wurin saboda yanayin lokaci din yawanci an san ka kamar me da maganar mujallar film har na riga na san cewa ɗan film ina ga in suna kashi suka ga Ibrahim shi ma ya zauna a kai su in ka ce me suke su ce huta muke saboda ka ta fito a film magazine ga ya mana wani abu da masu sauraron mu akan mujallar film da yanda ka dau tsawon lokaci kana buga ta har zuwa yau har wasu sun furfuto sun rarra su amma ta ka tana nan
to wani abu da zaka sha'awa shine a wannan watan na Maris ne wanda za mu shiga wato nan da wata biyu shi ne mujallar film da cika shekara 13 idan Allah ya kai mu 13 tana fitowa kuma duk wata take fitowa sai an kafa ta ne a cikin watan Maris 1999
Salo baban kamu dan Usman Sai da biya Alhaji
Alhaji Wili Jallo, Wili Dan Tijani.
wanne wancan mutumin shata
wannan son kai Usman sai wani waki Usman nake ji
shi da wallahi kin san Allah wallahi kin san na son shata ko bai fadi Usman ba
ka sa kowa rawa
Allah baki ga dan yana rawa shata
sai ka sa kowa rawa
shata yake kin san shi kida dadin shi ba shi da yare kida kowane yare kake sunan shi kida zaka iya rawa kai
da wani labari aka ce wai liman zai je masallaci kida wai sai ya ji tazbin da yake ja
ta kaman tana bouncing
tana jin
kana tana juyawa daidai da kida ke dai a yin canza hanya ni ne liman kar ta liman ce sha ruwa ranan a yin canza hanya wallahi wato mun tattauna kenan kin ji ko in ce masu rarrusun ji tattauna mu da Malam Ibrahim Shemi wanda dan jarida ne marubuci mai
dabi
kuma wato publishing kenan Shema yana da abubuwa da yawa da muka yi magana akai musamman magazine din na wato mujallar
da ya mun karanta ta kam
kamar wayo Allah IM film na ga ya miki kullun suna
faɗa
ya ce watan da zata shekara 13 zata cika in March to ya kafata tun yana aiki da jaridar New Nigeria lokacin sannan kuma yayi abubuwa da yawa ayyuka da yawa su jaridar reporter su a tsohon din jarida ne yayi su hotline wata mujalla da aka dinga bugawa sannan yayi su blueprint su wani ne yanzu yana Open University wanda shine director sa na sadarwa da sauransu to kinga na tambaye shi nace masa ya ga mana wani abu akan mujallar film kinga ya fara yace ga lokacin da ta kai to na masa tambayoyi sosai a ciki wanda na san masu rarru za su so su ji dama inda suka ji ana hira da Ibrahim je na tabbatar kafin maganar rubutun sa sai sun yi maganar me mujalla zaki iya tuna wani babban labari da mujalla ta taba zuwa da shi wanda kika tuna
ai ba su da iyaka Usman nace maka na famu duk karshen wata
eh za ku siya
muna can wani gari kudancin Najeriya amma sai an sayi mana ita daga Kaduna an kawo mana duk karshen wata
to wannan ce ta sa yi kaurin suna wurin yan film da wurin masu sauraro suna kallon shi a matsayin yana kawo rudani wasu suna kallon shi a matsayin ai yan film din ma yana cin zarafin su su kansu yan film haka suke gani sannan shi kuma yana ganin cewa ai shi aikin jarida sai yake to wannan shine za a ji a tattauna da muka yi da shi akan mujallar film a mako mai zuwa
insha Allah ya kai mu Allah ya kai mu
yawa
to sai kuma rahoton da wakiliyar mu daga Kaduna game da wata baiwar Allah da aka sace wa danta da ta haifa
a makon da ya wuce ne aka sace wani jariri a wanni kadan bayan haihuwarsa a asibitin gwamnati dake garin Kaduna wato asibitin Yusuf Dan Tsoho wanda ke kusa da gidan gwamnatin jihar uwar jaririn Malama Salamatu Abubakar wacce aiki aka yi mata aka cire jaririn kurma ce kuma tana cikin wani hali na alhini da rashin dan nata kwamishinar mata da walwalar jama'a Hajiya Hafsa Baba ta dauki alwashin cewa ma'aikatarta tare da taimakon jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa wajen zakulo jaririn duk inda aka kai shi ta bayyana haka ne a tare dan manema labarai ta kira a ofishin ta da kenan Kaduna
yau mun taru nan a cikin bakin ciki saboda abin da ya faru na abin da aka yi mota yar uwanmu da muke tare da shi. Mun san cewa daukan ciki da haihuwa wannan yana kawo jin dadi a cikin iyali, saboda duk macen da ta haihu mun san irin zafin nakuda, amma tana haihuwa ta kamanta da irin waɗannan ciwuwuka da ta ji, saboda mai tana rike da abin da Allah ya bata ko mace ne ko namiji. Akwai ɗaya daga cikin mu wanda Allah benefited da jiba daga ita har mai gidanta, amma kuma Allah ya nufe su da samun karuwa. So ta je asibiti Yusuf dan tsoho ta haihu, tana murna cewa ta samu yaronta, ta haihu lafiya kamar yadda kowace mace take fata da kuma kowane iyali suke fata. Amma kuma sai kasance bakin ciki ya biyo baya, saboda an dauke mata wannan yaro. Muna tare da su, saboda haka dole duk abin da ya shafe su ya shafe mu. Za mu hada hannu tare da ma'aikatan Yusuf dan tsoho da duk wani wanda muka san zai iya bamu gudunmuwa, da su kansu jami'an tsaro masu bincike, ya kasance cewa an samu mamatan nan yaronta an bace shi. Saboda bamu san ya kasance cewa Kaduna ta zama wani matattara na mutanen da ba su da kirki, wanda muka san cewa yanzu ya zama musu jiki, suna daukan yara suna saya kuma suna sayarwa. Shi yasa kuma muka sa duk muka tantance irin gidajen marayu da muke da su, domin mu tabbatar cewa mun kare lafiyar waɗannan yara. So wannan ya zama wajibi a gare mu, mu tashi tsaye mu tabbatar cewa mun samu wannan yaro.
Shi ma ana shi bayanin shugaban hadaddiyar kungiyar nakasassu ta jihar Kaduna, wato Rulwanu Muhammadu, yayi karin bayani kamar haka.
Wato abin da ya tara mu anan abun bakin ciki ne. Satin da ya gabata a matsayin mu na shugabannin ƴan uwa masu nakasa a nan jihar Kaduna, aka kira mu cewa ga abin da ke faruwa a asibitin Dan Tsoho. Akwai ƴan uwan mu waɗanda Allah ya jarabce su da rashin ji sun fi dari a wajen. Abin da suke yunkurin yi shine kawai su hargitsa wannan asibiti. Kuma kaga haka ya kasance matsalan ba ya tsaya a wannan asibitin ne, kusan zai iya shafan jihar Kaduna ma gabaki daya. Duka mun nan mun san yadda Kaduna take. Muka je tsakanin mu da jami'an asibiti da hukumar tsaro, muka tabbatar mun yayyafa mu wannan husumar ruwan sanyi. Ba ma jami'an tsaro hakkin a matsayin su na masu tsaro su tabbatar da cikin kasan nan ma gabaki daya an tabbatar da an samu na wannan yaron din. Saboda samun wannan yaron mu shine zama lafiya a wajen mu da sauransu. So daga ƙarshe a matsayin mu na ƴan uwa mutane masu bin doka sau da kafa, shine muka ce za mu rubuto takarda mu kawo mu kwamishinan mata, wanda mu din nan muna ƙarƙashin ma'aikatan ta nan, ta gabatar wa mai girma gauna a tabbatar da mun samu wannan jariri din.
Daga ƙarshe kwamishinan ta ja hankalin hukumomin asibitoci a fadin jihar.
Muna son mu ƙara roƙon wannan asibiti da duka asibitocin da yake jihar Kaduna, don Allah muna roƙon ku, ku sa ido a mata da suke zuwa awo, ku sa ido a mata da suke haihuwa, kuma ku ba su tabbacin cewa su zo su haihu, za a kula da su, kuma za su tafi da ƴaƴansu gida lamun lafiya. Abin da muke roƙo kenan. Duk abin da ya kamata mu yi na taimakawa, muna nan za mu taimaka.
Binta Ibrahim, murya Amurka daga Kaduna, Nigeria.
To kin ji fa, ba maganan magarkuwa da mutane ba kenan, har maganan shiga asibiti a sace maka da ka haifa. Kuma abin tausayi ba sa gani. Ba sa ji kai duka iyayen. Abin bai yi dadi ba. Kina ga ai wannan abu ina ga yana da nasaba da dabi'u ne ko yaya ne,
ko kuma suna ganin kila ko ba za su iya gane ba ne ko menene tunda ba su ji. To a gani suna ji gani ji ne yake ba su yi,
kuma da ta ko ba ta gani in ta laluba ta ci ba dan ai ta san wannan dauke
mu a kasashen mu. In abu ya same ka irin wannan da kwai matsala, yanzu nan ranan wata tasi maka shiga irin uba din nan, mata ba ta ji kurma ce ko gida ka kurma in dai ka samu wannan kasa ka riga ka san mace ga kana.
To ni na ga ko a bata ji, wato kila to ba mamaki
sai dai kuma ka san
ba ta ka hon bane
ko Usman ga sai da ba ni ce wannan ku ba.
To saboda har da ma bin ka'idojin tuki da wai ina ga ya taimaka wurin ta yi. To amma mu a can kurma kuma ai shi kenan,
wani ka gaba a kafa amma an yi mishi mota da kuma yana sana'a.
Yana sana'a haka, to Allah ya sa mu dace.
Amin amin.
Yanzu kan duka dukanan zamu tattare namu namu, sai kuma ai hutun karshen mako lafiya a madadin
Safinatu Sodangi.
Sai kuma Daniel Brown da shi ne ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. John, sai wacce kake hada mu da kwafin Facebook Live Maryam Shirbuga da Usman Ahmad Kabara a Washington DC, ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, mu zama lafiya, sai litinin yau ya gode murya Amurka da kiran ku mata, yau ya gode shirin ka ji o e da sai na ba ma su wajen ni ba ta jare ba dan wasan kwallo.